Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan auni lafiya. Ibrahim Ka Almasi Garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Lahadi 22 ga watan Mayu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Maryam da kanun labarai.
Ana sa ran shugaban Poland zai yi jawabi ga majalisar dokokin Ukraine a yau Lahadi. Andrei Duda zai kasance shugaban wata ƙasa da zai yi magana da Bakov na Rada, wato majalisar dokokin Ukraine, tun bayan da Rasha ta fara kai farmaki a ƙasar. Hukumomin birnin Shanghai sun sassauta matakan takaita ayyukan sufuri a yau Lahadi, tare da sanya sabbin matakai a yankunan da ke tattare da hadarin COVID-19. An kashe sojoji 5 da 'yan ta'adda 30 a wani fada da aka kwabza a arewacin Burkina Faso, bayan da wasu da ake zaton 'yan ta'adda ne masu yawan gaske suka kai hari a wani sansanin soja a jiya Asabar, a cewar rundunar sojan kasar.
Kanin labaran kenan. A babin rahotanni za a ji cewa hukumomi sun tabbatar da cewa kura ta lafa bayan wata hatsaniyar addini da ta tashi a karamar hukumar Warji ta jihar Bauchin Najeriya, inda har gwamna Bala Muhammad ke cewa
labarai na ta tafiya cewa an kona cocina ashe duka ƙarya ne. Abin da aka kona shine kantuna na wuri, kuma mun gode Allah ba mu rasa rayuka ba, sai don Allah kusan mu ƴan uwa ne.
Za kuma aji cewa gwamnatin Najeriya ta kudura aniyar taimaka ma manoman shinkafa a fadin kasar saboda ƙara wadata ƙasa da abinci. Kamar kowane yammacin ranar Lahadi, yau ma muna tafa da shirin matasa a duniyar gizo, wanda Shamsi Hamza Ibrahim ke gabatarwa. Za a ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu, amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. Ana sa ran shugaban Poland zai yi jawabi ga majalisar dokokin Ukraine a yau Lahadi. Andrei Duda zai kasance shugaban wata ƙasa na farko da zai yi magana da Bakov na Rada, wato majalisar dokokin Ukraine, tun bayan da Rasha ta fara kai farmaki a ƙasar. Poland ta karɓi 'yan gudun hijirar Ukraine sama da miliyan 2. Ba za a tsagaita wuta ko a amince da buƙatun Rasha ba, a cewar jagoran wakilan Ukraine da ke shiga tsakani a jiya Asabar, yayin da Rasha ta ƙara ƙaimi wajen kai hare-hare a Luhansk, ɗaya daga cikin larduna 2 da ke Donbas a gabashin Ukraine. Ba za a daina yaƙin ba, ko bayan amincewa da sharaɗin kawo ƙarshen faɗan zai da yi sauƙi na wani ɗan lokaci, a cewar Mikhailo Podolyak, wanda kuma mai ba shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky shawara ne. Yana bayyana matsayin Ukraine ne dangane da kiraye-kirayen tsagaita wuta da sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin da Prime Minister Italia Mario Draghi suka yi a kwanan nan. Podolyak ya kara da cewa za su fara kai wani sabon harin wanda ma ya fi muni. 'Yan aware masu muradin Rasha sun gwabza fada da Ukraine domin mallakar lardunan Luhansk da Donetsk, yankuna 2 da ke Donbas, tun a shekarar 2014 lokacin da Rasha ta kwace yankin Crimea. Hukumomin birnin Shanghai sun sassauta matakan takaita ayyukan sufuri a yau Lahadi, tare da sanya sabbin matakai a yankunan da ke tattare da hadarin COVID-19, abinda ke nuna alamar sake maido da lamuran yau da kullum sannan a hankali, bayan kusan watanni 2 da sanya matakan kulle. An sanya matakan kulle a gaba ɗayan birnin na China mafi girma tun watan Afrilu, lokacin da birnin ya kasance inda cutar ta fi kamari a kasar tun bayan bullarta a karon farko. Ba kamar sauran kasashe masu karfin tattalin arziki ba, China ta dage wajen daukar tsauraran matakan yaki da COVID-19 ta hanyar tunkarar wuraren da aka samu barkewar cutar sosai. Ko da yake hakan ya kasance da wahala, musamman saboda nau'in Omicron. Amma yayin da ake samun raguwar masu kamuwa da cutar, hukumomin Shanghai na sassauta matakan. Wasu masana'antu kuma sun fara komawa bakin aiki. To, kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To, an jima kaɗan, Maryam za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan, bari mu kawo muku rahotonmu na farko, wanda zai kai mu Najeriya, inda bayanai ke nuna cewa hankula sun kwanta bayan wani tashin hankalin da ya biyo bayan zargin cewa wata mace a karamar hukumar Warji ta jihar Bauchin Najeriya, wadda amma ba yar jihar bace, ta rubuta wani abu a kafar sada zumunta wanda aka yi zargin cewa tozarci ne ga addinin musulunci. Ga Abdulwahab Muhammad da ci gaban rahoton.
A tattaunawa da kwamishinan yan sanda na jihar Bauchi, Umar Mamman Sanda, ya ce yan sanda sun shawo kan lamarin kuma matar tana tsare a hannun yan sanda. Bauchi Sanata Bala Abdulkadir Muhammad Gauran Bauchi ya kai ziyarar ganewa idan dunansa da kuma jajantawa al'ummar katangan Warji. Ga abin da yake cewa,
a madadin kaina da gwamnatin jihar Bauchi, mun zo ne mu jajantawa kayukanmu abin da ya faru a karamar hukumar Warji. Mun san cewa a nan akwai musulmai, akwai kirista, ba daidai ba ne a wannan lokaci da Bauchi ta yi fice wajen zaman lafiya za a samu irin wannan abubuwa. Amma muna godiya wasu malamai da kuma fastoci da suka tsaya suka dage suka ga cewa wannan abu bai haɓaka ya zama wani abin damuwa ba. Mun samu labarin abin da ya faru, ba abu ne mai daɗi ba. Kowa ya san addini yana cikin rai sosai, kuma abin da aka yi na addini yana so sarai. Bai kamata mun san cewa muna da bambancin addini mu dinga wasa da shi ba, don shi addini idan aka taba yakan kawo husuma iri-iri. Kuma ku shugabanni, musamman ma shugaban karamin hukuma da kai hakimi, ya kamata irin wannan ya faru a tashi tsayen daka, a je wurin a ja kunnen mutane. Kuma mun ji labari ita wannan yarinya da ta kawo wannan husuma ba ma yar waje bace, to wannan mun ji dadi. Kuma su jami'an tsaro abinda suka yi, Allah ya saka muku alheri, musamman ganin cewa ba ma akwai a hukunta ta ko a mata wani abu, a kare mata rayukan rayinta da sauran yan wanta tana tare tana hannun hukuma. Ba za mu ce komai abin da za a yi faru nan gaba, sai dai mu roƙe ku a yi haƙuri da juna, musamman ma ku malamai da kuma ku fasoci. Mu ba wanda za mu nan ba wajen shari'a ba ne, za mu ce ga mai laifi ga marar laifi, amma don Allah kada a yi wasa da addini. Kuma duk wanda ya laifi ya hukunta shi, wanda ya bin kirki a yaba masa. Abin da muka sani kenan.
Labarai na ta tafiya cewa an gona cocina-cocina ashe duka ƙarya ne. Abin da aka gona shi ne kantuna na wuri. Kuma mun gode Allah ba mu rasa rayuka ba. So don Allah kusan mu ɗan uwa ne. A ƙarshe ina tabbatar muku wannan abu da kuka ga ya faru wato aikin shedan ne. Duk wanda yake da hannu akan tada tarzoma ko husuma, to ba za a bar shi ba komai girmansa.
Abdulwahab Muhammad Murai, Amurka, Gabauchi a Najeriya.
A gaida Abdulwahab, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye, sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram. Ga Maryam da ci gaban labaran duniya.
An kashe sojoji 5 da 'yan ta'adda 3 a wani fada da aka gwabza a arewacin Burkina Faso, bayan da wasu da ake zaton 'yan ta'adda ne masu yawan gaske suka kai hari a wani sansanin soja a jiya Asabar, a cewar rundunar sojan kasar. A wata sanarwa da rundunar sojan ta fadda, ta ce dakaru a garin Burzanga da ke yankin arewacin kasar, inda ake yawan samun tashin hankalin 'yan ta'adda, sun mai da martanin harin da aka kai musu a jiya Asabar. Sanarwar ta kara da cewa maharan 'yan ta'adda ne da suka zo da yawansu dauke da miyagun makamai, wasu sojoji 10 kuma sun jakata a fadan. Wasu daga cikin maharan sun saje da farar hula domin tserewa sojojin, inda suka bar makamai, babura da kayayyakin sadarwarsu. Gwamnatin kasar Ghana ta sanar da ceto bakin haure 831, ciki har da kananan yara, a hannun masu safarar mutane, tare da gurfanar da 32 daga cikin masu aikata laifukan. Ilahirin bakin Hauran suna fitowa ne daga wasu kasashe da ke makwabtaka da Ghana masu fama da rikicin ta'addanci kamar Najeriya, Niger, Burkina Faso da sauransu. Wakilin muryar Amurka Hamza Adams na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton.
Director Fadar Ministan Daily ta jinsi da kananan yara tare da bunkasa zamantakewan jama'a kasar Dr. Hafisa Zakariyawu ta bayyana hakan ne a wani taron horar da jami'an gwamnati masu ruwa da tsaki bisa harkar shige da fice a kasar. Taron wani uku da tarayyar Turai ta daudawaniya a yankin Hona jihar Volta ya horar da masu ruwa da tsaki musamman jami'an shige da fice da ƴan sanda da dai sauransu matakan tinkarar bakin haure tare da ceto waɗanda ake safarar su zuwa Ghana. Cikin baya-bayan nan ya nuna cewa Ghana na daga cikin wasu ƙasashen Afirka ta yamma da ke fama da matsalar safarar mutane domin aiwatar da wasu abubuwa waɗanda sun ka hada da sabawa ka'ida da ma karuwanci da barace-baracen da wasu ayyuka masu ƙarfi. Malam Ibn Yusuf Durana mai magana da yawun hukumar shige da fice a jihar Arewa maso yamma na ƙasar ya ce a baya-bayan nan ma sai da suka ceto wasu ƙananan yara a hannun masu safarar su.
Mun samu mun intercept waran su yaran da asilan su suka yi niyya kaman to yi tafiya da su from Burkina Faso to some part of Bona Hako region. Yes, sai su engage in child labor. So our investigations revealed that these girls were actually trafficked.
Ilahirin bakin haure suna fitowa ne daga wasu kasashe da ke makutaka da Ghana masu fama da rikicin ta'addanci kamar tarayyar Najeriya da Jamhuriyar Nijar, Burkina Faso da dai sauransu. Marafan zangon Akra Malam Imran Adamu Bako ya fada wa muryar Amurka cewa wasu kananan yara da ake fitowa da su a Jamhuriyar Nijar duma cikin mawuyacin hali sosai.
Ruwa ya tafi da ƴaƴansu, an je an ciro su, muke tsayawa batun port, mota ya take musu ƙaya, an sace musu ba domin ana sace musu ƙaya.
Wata yar Nijar da ta bukaci da a saka sunanta da ake zarga ma da safarar kananan yara ta ce kashin gaskiya yaran da suke kawowa a Ghana marayu ne.
To tsakani na halga Allah kuke dawwa da diyan mutane hede marayu kamar wanda ba shi da uwa kuma ka dauki nauyin dole ka dauke shi shi ne zaka taho.
Sai ko sarkin zangon Ankara Alhaji Hayya Hamisu Bako ya ce a matsayinsu na sarakunan gargajiya suna nasu iya kokarin taimakon domin samar ma bakin haurin sana'a.
Domin wani na taɓa yi mai tambaya kana buƙatan ka koma gida, ya ce ya ɗauki duk irin abin da za a yi mai Allah domin gida bai da kowa, ya keta rijiya ne da baya a garin nasu duk an mamaye an kashe mutane, umman shi, baban shi, ɗan uwan shi ba ko ɗaya. Me zai koma ya yi, ina zai koma? An samu inda da a ajiye shi a nan a bashi aiki ya yi.
Gwamnatin Ghana dai ta bayyana cewa za ta ci gaba da mai da hankali gurin kare haƙoƙin bal'adama musamman ma waɗanda ake safarar su ba bisa ka'ida ba. Hamza Adam, muryar Amurka, Kumasi, Ghana.
A gaida Hamza Adams da wannan rahoton, a kuma gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahoto. Wannan karan ma Najeriya muka nufa, inda gwamnatin tarayya ta kuduri aniyar bayar da ƙarfin gwiwa ma manoman shinkafa a fadin kasar. Hassan Umar Tambuwal gare ka.
Gwamnatin tarayyar Najeriya ta taimakawa manoman shinkafa da iraruwan shuka, maganin kashe kwari, takin zamani da dai sauransu na miliyoyin nerori don bunkasa noman shinkafa da sauran kayan abinci a jihar Ogun da Najeriya baki daya. Ministan ma'aikatar aikin gona ta Najeriya Dr. Muhammad Abubakar ne ya kaddamar da rarraba kayan taimakon ga manoman shinkafa a birnin Abeokuta fadar gwamnatin jihar Ogun.
To increase your productivity.
Dr. Muhammad Abubakar ya roki manoman su amfani da kayan taimakon kamar yadda ya kamata. Yace ta yadda za ku bunkasa abubuwan da kuke nomawa, ku tabbatar da cewa kun samar da isasshen abinci a cikin ƙasa musamman shinkafa. Daga nan sai ministan aikin gonar na Najeriya yace za mu dawo mu duduba gonakinku inda kuka yi amfani da iri da sauran taimakon da aka ba ku kamar takin zamani da maganin kashe kwari mu auna mu gani yadda kuka yi amfani da su kana mu ga amfanin da aka samu. Dr. Abubakar ya kara da cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ta bada wannan taimakon ne ga manoman shinkafa don bunƙasa da haɓaka noman shinkafa a Najeriya tare da sauƙaƙa raɗaɗin illar coronavirus. Yayi gargaɗin cewa duk manomin shinkafar da ya karbi wannan taimakon yayi amfani da shi ta hanya mai kyau don samar da shinkafa a Najeriya.
We are coming back to inspect your farms where you have used the input.
Da yake jawabi, kwamishinan aikin gona na jihar Ogun, Dr. Adeola Odedina, yayi kira ga manoman shinkafar da su yi amfani da abubuwan da anka ba su. Yace banda kayan taimakon da aka ba ku, idan kun yi amfani da su, za a sake zuwa IBB abinda kuka yi da taimakon da aka ba ku. Wannan zai sa gwamnati ta ƙara ba ku wani taimako. Idan an ga amfanin sa, kana gwamnati za ta je ko ina don ganin yadda kuka yi amfani da su don haɓaka da samar da abinci a cikin ƙasa. Daya daga cikin waɗanda na sami taimakon na gwamnatin tarayyar Najeriya don bunƙasa noman kayan abinci mai suna Adewale Abimbola ya nuna jin daɗin sa. Yace suna son wannan shiri ya ci gaba kuma sun gode ƙwarai da gaske. Abubuwan da aka baiwa manoman shinkafar dai sun hada da buhuhuwan takin zamani irin urea da NPK, maganin kashe kwari, iraruwan shinkafa na zamani da dai sauransu. Sauran jihohin da za a yi wannan tsarin sun hada da Enugu, Kogi, Nasarawa, Anambra, Benue, Niger, Taraba da dai sauransu. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
A gaida Hassan, kada amanta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Kafin mu ci gaba, a ɗan saurari wannan. To a gaida Hussein Asmarawi ɗan Hausa a Sudan. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Social media duniyar matasa, miya da alkhairi karmi ya da zamba.
Lale marhaba masu sauraro, barkamu da wannan lokaci tare da sake kasancewa cikin shirin matasa a duniyar gizo take zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Shamsiya Hamza Ibrahim, jagorar shirin.
Kuma da yamma ta kanku zan yi jasa har da matan gidan ma ba sake
madalla. Idan ana biye da shirin, a makon da ya gabata mun duba wata manhaja mai suna Send the Traders Kirana, ki saukaka wa ƴan kasuwa hanyoyin hada-hadar su ta cinikayya cikin sauki a Najeriya. To sai dai da dama na ganin irin wannan ci gaba da aka samu na yin ayyuka ta hanyoyin kafar internet ya zo ya kuma rage damammaki na samun ayyukan yi, wanda hakan babban barazana ce. Misali, aikin da mutum biyar za su iya yi a yanzu mutum daya cikin dan kankanin lokaci sai ya yi shi saboda zuwan fasahohi na internet. Hakan kuwa yayi ta janyo muhawara kan tasirin kafafen yanar gizo da kuma barazana ga samun ayyukan yi a Najeriya da ma duniya baki daya. Ga dai ci gaban hirar shugaban kamfanin Send the Traders Kirana, Malam Abdulkadir Nuhu Aminu, tare da wakilin muryar Amurka na jihar Kano Dabo Muhammad Kware.
Wannan abin manhaja da kuka kullo da ita ta samar da ko kuma kaiwa ƴan kasuwa kayayyaki da kuke cinikayya da su da suke bukata masu shaguna a unguwanni da garuruwa, kamar ta sauƙaƙa musu su zirga-zirga ne. Yaya batun yake idan aka dauki magana waccan barazana ta guraban aiki ga mutane?
To gaskiyar magana, kaga shi wannan manhaja da muka kirkira, kusan mun kirkira aiki saboda haka mun samar wa matasa aiki wanda ba su da aiki. Saboda dalilin wannan, in ka duba shaguna nawa ne a garin nan, mutum ɗaya biyu uku ba za su wadatar da shaguna akan kai kayayyaki. Kuma ko order da za a yi da kan manhaja, mutum ɗaya ba zai iya processing order mai san kayan miliyan ɗaya, miliyan biyu, miliyan uku. Dole kana buƙatar mutane da za su yi processing, saboda ita kanta na'urar ai sai ka shigar mata da information. Saboda haka babu ne aka samar ta wannan manhaja din, ta ba da dama ma an samar da aiki. To kusan ni dai nawa ganin shine shi maganar internet hanya ce da take saurin sada gudanar da abubuwa. To amma in ka dauke shi ta wani fanni, za ka ga kuma ya samar da aikin. Saboda haka kaga wanda zai zo ya zauna zai wa mutane register, da babu shi dalilin manhajar ne an samar da shi. Order za ta shigo, zai shiga ya ringa duba ɗaya bayan ɗaya, yana duba nayi order shinkafa, nayi order waye. Dan ita na'urar ba za ta ma ita kadai ba, sai ka duba ita na'urar kawai za ta baka information ne. Sai ka za ka shiga ka shigar da bayani ka bata umarni abin da za ta yi. To ka gani, sannan kuma sai ka samu mutumin da zai wannan. Sannan kuma za ka ga an ce ta tafi warehouse. To warehouse nan ai ka je ba na'ura ba ce a warehouse, mutane ne za su shiga su ringa bi lungu lungu. An ce shinkafa ake so guda 30, sai an shiga da ƴan lodi da ƴan dako da waye a je a dauko. Kowa ya dauko naira 50 ne, naira 20 ne, ka biya kowa gumansa ya zo ya loda mu a cikin mota. Sannan aka je can ma za su sauki. Akwai abin da muke cewa loading da offloading. To kaga wannan na'urar ai bata yi eliminate wannan ba ko bata cire wannan ba. Dole sai ka nemo yadda mutanen su wasu zo su kusan mu samar da aiki muka yi. Sannan akwai abu ɗaya da na manta ban ma magana aka ba, shi kusan ita wannan manhaja din mun ba wa mata masu sana'o'i na gida dama su amfani da wannan na'urar da muka kirkira, su ma su yi oda a kai musu har gida. Ka san akwai mata masu kulla kulli,
wai masu kulla rai magi da sigari da gishiri,
mun ba su dama. Shine ma muka kira su san da uwar gida. Za a samu mace a cikin unguwa uku brigade, ka ji za ka ga akwai kana cewa a ciyo ma mai gida, a ce je ka gidan Hajiya wance kaza za ka samu mana mai gida, har sauran kayan abincin ma, har indomie suna siya daga wajenmu. Kuma suna amfani da wannan manhaja din su yi order kayan su.
Su ba kanti ne da su ba.
Ba kanti ne da su. Wannan mun samar da tsari ne saboda mu taimaka da matan da suke gida.
Haka dai, to a wani bangaren kwararre kan fasahar sadarwa ta yanar gizo, Malam Abdulgani Rufai yayi wa Muhammad Kware har ilau bayani kan hanyoyin da matasa za su yi amfani da damammakin da yanar gizo ya zo da su don cin moriyar samun abin dogaro da kai.
Yawanci a matakin kai, kai mutum shi kadai iya abin da zai iya fana da shi, zai iya cewa yayi amfani da fasahar sadarwa wurin taimakon kansa da kuma dan samun wani abin safi. Amma idan akwai tsare-tsare guda uku da na faɗa, misali ingantaccen ilimi shine zaka amfana da abin, fahimtar da shugabanni suke da shi shine za su samar da wani gwadabe wanda za a iya samar da ci gaban, sai kuma mutane daidaiku wanda suke da farshen susa, wasu ne za su iya samar da kafafe wanda za su sa ta hakan ta tabbata. In a nutshell, abin da ake nufi shine idan kana so ka ci moriyar fasahar sadarwa, sai ka yi abin da suke kira ecosystem. Ecosystem camp din nan shine a samar da wasu wato kamar wani gwadabe wanda yake taimakawa dan uwansa sai sun hadu in ka hada su wuri guda sun zama kamar kaca sai su samar da cigaba abinda nake nufi anan shine sai ka samar da mutane masu matakin ilimin da za a iya dora su akan gwadaban da za su samar da aikin da ake nema sai ka samar da kafofi wanda yawanci suke kiran su ko hub ko suke kiran su accelerators ko ake kiran wasu su maker space wasu a kira su maker lab da sauran su waɗannan su ne suke haduwa su kuma suke zama gwadaban da masu skill suke zuwa su taimaki wasu samar da skill din sannan kuma a dora su akan setting yanda za su samar da abin da ake nema na output din digital economy sai abin da ake kira accelerators su ne suke angiza waɗancan kananan kamfanoni da ake samarwa ta hanyar amfani da kafafen sadarwa da kuma skill work din mutanen da suke da suke da wannan dabarun sai kuma accelerators su angiza su shiga duniya su nemo kudi wanda zai sa wannan abin za a haba kashi a debi karin ma'aikata ya samar da aiki ne sai kuma su kuma da ake kira investors tsakanin jari akwai wanda muke kira angel investors akwai venture capitals sai kuma abin nan investors network so waɗannan in baka samar da waɗannan turakun suna karfafa juna sashin su yana karfafa sashi to in baka samar da wannan ba zai wahala kaga mutane sun daga wanda wannan shine abin da mutanen Lagos suka kaga yau Lagos ta zama abin da suke kira startup capital kashi 90 sama da kashi 90 cikin 100 na abin da waɗannan kananan masana'antun da suke amfani da kafafen sadarwa suka samu a Najeriya a Lagos suke
Kuma sauraro yau ma anan zamu dakata cikin shirin sai kuma na gaba da yardan Allah zamu daura yanzu a madadin ma'aikata da mahukunta sashen Hausa na muryar Amurka ni Shamsi Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi ku saki haduwa a shiri na gaba salam
to a gaishe ki Shamsiya ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta email
Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Usman Shitu Mahuta a jihar Katsina Najeriya. Yace ya Allah ka kawo mana sauki da daidaiton al'amura a ƙasar mu Najeriya da ma sauran ƙasashen Afirka baki daya. Wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi. Ba daidai bane gwamnatin jihar Lagos ta haramta yin acaba a jihar. Idan aka yi la'akari da yadda dubban dubatar matasa ke dogaro da acabar wajen samun abin sawa a bakin salati. Sako daga babba Haruna Bajuga da Ahmad Ladan Girkau. Shi kuma Sani Muhammad Chindo unguwa karofan madaki a jihar Bauchi a tarayyar Najeriya cewa yayi. Assalamu alaikum VOA Hausa. Hakika sauye shekara yan siyasa masu neman mulki ido a rufe ke yi a kasar mu Najeriya. Babban abin takeici ne domin a gaskiya sauye shekara ga wannan jam'iyya zuwa waccan da suke yi suna yi ne domin biyan bukatun kansu ba na al'umma ba. Ina kira ga ƴan uwana ƴan Najeriya da mai karatun tanazu wajen ganin mun zabi nagartattun mutane a zabe mai karatuwa wato zaben shekarar 2023 daga ƙarshe nake addu'a Allah ya ba mu shugabanni masu kaunar mu ba waɗanda muke kauna ba amin summa amin wasiƙa ta gaba kuma ta haɗin gwiwa ce tace assalamu alaikum VOA Hausa hakika ya kamata delegates na jam'iyyu su sani fa su wakilan al'umma ne Dan haka ya kamata su yi kokarin zabar ƴan takara na gari, masu kishin ƙasa da kuma al'umma, ko da kuwa ba su kotaro. Domin hakan shine zai sauke nauyin wakilcin da aka dora musu. Ba wai fifita buƙatar aljihun su yayi nauyi ba. Daga ƙarshe muke addu'ar Allah ya ba mu shugabanni na gari. Sako daga Aminu Adamu Malama Dori da Umar Baban Yaya Sabon Gida da Comrade Hassan Hamza Silatan Karkar a jihar Jigawa. Wasiƙa ta gaba ma ta haɗin gwiwa ce tace shawarar tayar da wasu garuruwa uku da ke kan hanyar Abuja zuwa Kaduna da gwamnatin Rufa'i yayi sam hakan ba shine mafita ba illa dai su shugabanni su ji tsoron Allah su tsaya da gaske don samawa al'umma su tsaro sako daga Salamatu Haruna Daba da anti matar babba Haruna Bajuga
To da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma a takaice To, masu sauraron mu da alamar ba za mu iya kawo muku labarai a takaice ba da wannan muka zo ga shirmu na karshe kamar yadda ne bayani. Kafin in sallama da ku, ina mika sakon ta'aziyya ta ga Malam Sama'ila Bilal saboda rasuwar mahaifiyarsa wacce aka yi jana'izar ta je Asabar a Wurnu jihar Bauchin Najeriya. Allah ya jikanta da rahama ya kuma bada dangana a mun. Yanzu a madadin Maryam Dauda wadda ta taya ni gabatar da shirin da Lina Sahilu wanda shi kuma ya hada da injiniyanmu na yanzu Charles Stein, ni Ibrahim Kalamu Sigarba ke muku fatan alheri. Wassalam.